sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga option sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za ku iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin sashin Hausa na muryar Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe da amincewar Majalisar Dattawan Najeriya kan kudurin hukunta masu cin zarafin mata a makarantu. Kama wasu matasa a Damagaran da tuhumar kashe barayi 40. Daga Taraba muna da rahoton kokawa da ƴan kabilar Tibi suka yi akan cin zarafi da sojoji ke musu har da ma yi mu matan su fyaɗe. Muna dauke da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin muryar Amurka. Dukkan mun waɗannan a sauraron labaran duniya daga Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Zahra Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. Fadar White House ta sanar da Majalisar Dinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a kasar. Shugaba Donald Trump ya dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa hukumar ta WHO a watan Afrilu, sannan bayan wata daya ya sanar da aniyarsa ta ficewa daga hukumar. Trump ya zargi da WHO da zama ƴar amshin shatar China dangane da yadda ta tafiyar da yaki da cutar coronavirus. Ya kuma nemi ta yi sauye-sauye akan yadda take gudanar da al'amuranta, sharadin da Trump ya ce WHO din ta gaza cikawa. A ƙarƙashin dokokin WHO, kowace ƙasa da za ta bar hukumar dole ne ta ba da sanarwar shirin ficewa na tsawon shekara guda. Sai dai kuma idan Trump ya faɗi zaɓe mai zuwa na watan Nuwamba, shugaban Amurka na gaba zai iya yanke hukuncin ci gaba da zama a hukumar. Ita dai Amurka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da ke ɗauke da cutar COVID-19, inda take da adadin mutum miliyan 3, sannan kusan mutum 131 suka mutu sanadiyar cutar. Masana a fannin kiwon lafiya sun soki wannan mataki da shugaban ya dauka, inda suka ce babu hangen nesa a cikinsa, kuma zai ruguza dadaddiyar dangantakar da ke tsakanin bangarorin biyu wacce aka kwashe gwamman shekaru ana yaki da cututtuka. Amurka cikakkiyar memba ce a hukumar ta WHO, wacce aka kafa a shekara 1948, kuma ita ce kasar da tafi baiwa hukumar tallafi. To a halin da ake ciki kuma ba Amurka ce kadai kasar da take fadin tashin yaki da cutar ta COVID-19 a duniya ba, yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Burtaniya ta fara shirin daukan matakan rufe wasu garuruwa idan cutar ta sake karkewa. Tuni dai gwamnati har ta bada sanarwar rufe garin Leicester, wanda ake ganin mai yiwuwa mutanen da ke aiki a kamfanin sakani suka rika harbin mutane da cutar. A daidai lokacin da sauran sassan kasar ke munna sassauta matakan kulle da aka saka, kasar Sabia ta kuma sanya dokar kulle a ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta ga adadin masu kamuwa da cutar na karuwa. A watan da ya gabata makwabciyarta Croatia ta maido da dokar killace kai na tsawon mako 2 ga duk wanda ya dawo daga kasashen yankin Balkan. Kasar Bulgaria ta tsawaita dokar ta baci har zuwa 15 ga watan Yuli, kuma ta tilasta sanya takunkumin rufe fuska a shaguna da gine-ginen gwamnati. Wasu jami'an gwamnati sun ce babban matsalar ita ce yadda za a shawo kan jama'a su rika kiyaye ka'idojin kusantar juna da sanya takunkumin fuska, domin a cewar su sassauta dokar kullan da aka yi ba yana nufin kuma mutane su yi watsi da sharadan da aka gindaya ba. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro wanda ya tabayyana shakku game da coronavirus yace a jiya Talata ya kamu da cutar ta COVID-19. Brazil ita ce kasar da ke biye da Amurka a yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar. Kasar wacce ke kudancin Amurka tana da fiye da mutum miliyan 1,600 da suka kamu da cutar ta COVID-19. Sannan ta samu ƙarin mutum 65,000 da suka mutu izuwa jiya Talata, kamar yadda alƙaluman da jami'ar John Hopkins ta fitar suka nuna. Bolsonaro mai shekaru 65 yayi ta nuna shakku dangane da hadarin da ke tattare da cutar coronavirus. Ya kuma taba fadawa magoya bayansa cewa saboda shi mai yawan motsa jiki ne ba zai damu ba idan ya kamu da cutar. Halin ko in kula da yake nunawa game da hadarin da ke tattare da cutar yasa ya kalubale ci matakan kariya don hana yaduwar cutar, kamar yadda ya sassauta dokokin sanya takunkumin fuska a cikin jama'a. Babban janar din Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya ya ce rahoton leken asirin da ke nuni da cewa wataƙila Rasha tana biyan mayakan Taliban domin su kashe sojojin Amurka a Afghanistan. Abin damuwa ne matuƙa, amma bai gamsu da cewa wannan shine yake sanadiyar mutuwar sojojin kasar ba. A jiya Talata, janar Frank McKenzie, wanda shine shugaban rundunar sojojin Amurka, ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da yayi da wata tawagan manema labarai cewa Amurka bata ƙara ɗaukan matakan kariya a Afghanistan ba saboda wannan bayanan sirrin, ko da yake yace ya umarci ma'aikatansa da ke tattara bayanan sirri da su yi bincike kan lamarin. Sai dai duk da haka, McKenzie yayi gargaɗin cewa Rasha ta daɗe tana zama barazana a Afghanistan, inda aka sami rahotanni da yawa na cewa tana tallafawa mayakan Taliban shekara da shekaru da kudade da makamai. Amurka ta janye dubban dakarunta a wannan shekara, kuma yanzu tana da kusan 8,600 a yankin. Sannan tana da niyyar ƙara janye sojojinta a yankin idan har mayakan Taliban suka cika alƙawarin da suka yi cewa ba za su bari mayakan Al-Qaida da ISIS su yi amfani da Afghanistan wajen kai hare-hare kan Amurka ba.
Madalla, an jima ana korafin cin zarafin mata a jami'o'i da manyan makarantu a Najeriya don samun makin jarabawa. Ya samu amincewar ta hanyar kudurin doka a gaban majalisar dattawa. Ga ƙarin bayani daga sanata Kabiru Gaya a zantawarsa da Madina Dauda.
Abubuwan da suke faruwa a makarantu ko a jami'o'i ko a secondary ne ma ko a university ko waje makaranta ce, rashin da'ar da ake samu daga wani bangare na waɗansu daga cikin irin malaman sun zama ɓata gari, ko a rinka tsorata mata ta hanyar za a hana su jarabawa ko za a musu wani abu don ta kai da yanda za a ci zarafinsu, kuma don ta kai ta inda za a iya wulaƙanta 'yancinsu. To wannan muga abin ya dame mu, muna ta samu yara waɗansu ana kada su a jarabawa saboda irin nagarin da ba su yarda ba, wanda kuma suka yarda din ba su da ilimin, masu gama karatun ba su iya komai ba. Ka kawo su ma aiki su samu aikin ba za su iya tallafa a Najeriya ba, saboda hanyar suka ɗauko tun farko mara kyau ce. Duk abin da yake da foundation mara kyau, to ko gida ne ba zai daɗe ba, zai rushe, kuma ba za ka barkashi wurin ba.
Me tsananin ta kun ce a yi ma malaman wani hukunci ne?
Mun ba da hukunci na shekaru ba ma zancen kabiya tara, mun ce shekara da kan 5 zuwa shekara 14 a duk malamin da aka samu yayi wannan, musamman ma har ma mun kai da ƙarfin doka ta ce ko kifta ido kai mata don ka ja hankalinta ta gani reportin, to za a iya kai ƙararka kotu kuma a tabbatar da wannan laifi da mutum yi. Kuma waɗanda za a ga maza ne ma dan suna yawo da ƴan matan ko ba samarin su bane, to malamin sai ya jawo shin su ya kada su. To duk wani abu muna ganin yana bata rato rayuwar ƴaƴan mu, yara ne suke tasowa, ƴaƴan al'umman mu, ƴaƴan mutanen mu na constituency namu, wannan mazaban mu daga cikin inda kake gari ko birni ko kauye, duk mazaban mu ce. Saboda haka dole ne mu gyara tabiyar ƴaƴan mu, dan nan ga wasu ne shugabanni idan sun fara cin jarabawa ta wannan hanya, to har sun girma sun zama irin wannan lalatacce aiki za a rinka yi. saboda haka gaskiya muke wannan doka kun kusa tsanani kore da gaske.
To distinguish kana nufin kenan ba za a ba duk wanda aka kama da laifi zabi ba na ko a kare shi a ce biya tara ko kuma a dan bashi wani sassauci haka?
Ba ma zancen ka biya tara kawai dauri mutun zai ta kuma mutun da dauri ko shekara ko kwana 30 ne ma hankalinsa zai tashi wannan mun sa shekara 5 dan muna so gaskiya makarantun mutun daga primary har zuwa university aga an samu malamai na gari wanda suke kishi dan su dinga tunanin su ma ƴan su ne fa idan ka je kai da ai wata to kai kuma ai ka faya kake ci so irin wannan ya kamata su malaman mu su ma su duba wannan kuma na biyu har ilimin mun sa doka ma dan akwai wadansu kuma ƴan matan su kuma da sun san ga malami na gari ne ya ki kula su sai kuma su shirya masa wani sharrin su ma ta wani bangare so da aka ba kai dokar bangare daya bane su ma bangaren su wanda suke cewa dan za ga wani malami ko magana da ya makaranta ba yayi sai ya zama a shiru wani abu ta wani bangaren da wata yarinya da bata da kirki ta jefa cikin ramin da za a zo an nuna a harba duniya ta gani to duk irin wani abu ba mun ga cewa in ba mu gyara tarbiyyar mu a ƙasa ba tun daga gida to abin ba zai gyaru ba kuma Najeriyar nan muna fata muna mata addu'a cewa ta gyaru fiye take a yanzu.
Dokar akwai inda ta kare wanda zai iya kwarmato akan irin waɗannan mugayen ɗabi'un?
An ba da hanyar za ka kai ƙaran nan in yarinya bai faru in ta gima za ta kai wajen hukuma ne ko ta ɗauki ta ga police ko ubabanta ya kawo ƙara ko dan uwanta ya kawo ƙara ko wanda yake riƙe da ita a gida ya kawo ƙara ko kuma ta je ta nemi lawyer ta kawo ƙara kaga an ba su dama hanyoyi da yawa kuma abin nan an ba an je kotu ga dokan nan tana nan ita za a amfani da ita kuma dokan nan mun gama ta mun yau mun yarda da ita kuma ƴan house su kawo za mu haɗa mu kai president insha Allah ya sa hannu saboda mun san yana damuwa kan wani abin da yake faruwa.
Sanata Kabiru Gaya a zantawarsa da Madina Dauda. Hukumar gandun daji ta jihar da Magaram a jamhuriyar Niger ta gabatar da wasu matasa hudu ga hukumomi waɗanda aka kama da tuhumar kashe barayi 40. An kama matasan ne da taimakon al'ummar yankin da suka yarjejeniya da hukumomin gandun dajin don kare dabbobin. Ga tamar abari dauke da rahoton.
An zagga cikin hanya abin makai ne kawai mai yawo da su a cikin sit don mu sai mu saida.
Su ne ke saye?
A ba mu da wanda yake garanti shi za mu kai ni dai na tabai ban ji ma amma dai na iso guda ban.
Daya daga cikin matasan da aka kama sun kashe bareyin kenan. Dajin na tuntuma na kumshe da albarkatun namun daji wanda a kasar Niger ke samun amfani haka kuma a kasar Faransa. Ta kungiyar ta wadda ake ce ma noye ta dauki nauyin taimakawa wajen kare wannan daji kamar yadda gwamnatin jihar da Magaran Isa Musa ya bayyana.
Duka duniya babu irin su sai nan kasar ga mutane daga uwa duniya ke zuwa don su zo su gane su kuma kasa na umfani kuma al'ummar wuraren can suna umfani yanzu nan dai abinda a gare mu dai kai 40 waɗanda an kashe an ka gwada mu waɗanda muka gani ne suna da waɗanda ba mu gani ba abin bakin ciki ne don saboda shugaban kasa da gwamnati suna nan suna faɗi ka tashi don kiyaye waɗanda bisashen zai zamanto kamar kani gare mu na wajen huska hanyar bude ido shi kuma hanyar bude ido hanya ce ta samun kuɗi ga kasa ga jama'a wuri wajen justice wajen shari'a kada ta yi mun wasa ba sakan wannan ba za mu yarda da haka nan ba.
Kanal Habu na Kata shine jami'in da ke kula da tattali da kuma bunƙasar dajin na tuntuma mai dauke da namun dajin ya ce sun samu yarjejeniya da mazauna yankin
nan da zuwa shekara 13 da suka wuce mun shirya abubuwa da yawa yarjejeni da yawa da yan kauye menene yarjejeniya ta kusa mun za mu muku tallahi ta fannin lakwal ta fannin rijiyoyi ta fannin lafiyar ku da na dabbobinku ku kuma ku tsare lardudinku ku tsare wayanku kar ku bari a zo ya banna babu cire ice babu kashe dabbobin daji saboda albarkacin su ne ake samun haka to yau kun gani Allah ya sa su da kansu suka kama su suka kiraye mu muka sa aka je aka debo su dan kun ga wannan abu ne sai da haɗin kai da jama'a sai da yarda.
Yusufu Tuntuma wani dan yankin da suka taimaka wajen kama waɗannan matasa ya ce ba karamar asara ce suka yi ba.
Ba mu taba gaba irin wannan bannan a kusa-kusan wannan yanzu kaman barewa kaman 40 ne aka kashe kuma a cikin su mata suka yi yawa. Duk babban asara ne gare mu aske wannan barewa guda 30 din matan wannan an kama suka aihu 60 ne wasu. Wani babban ta'adili aka mana wannan ga aka ma kasar mu ta Niger.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
An gaishe ki Tamar Abari da dimbin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Daga jihar Taraba wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ne ya aiko mana da rahoto kan kokawa da 'yan kabilar Tibu suka yi na cin zarafinsu da sojoji suke yi. ciki har da yi ma matansu fyaɗe. Helkwatan tsaro dai ta musanta wannan zargi duk da alwashin gudanar da cikakken bincike.
Yanzu haka dai ana cece kuce na tsakanin shugabannin al'umman Tibi da kuma sojojin Najeriya game da zargin wuce makaɗi da rawa da kuma cin zarafi da mata dai a wasu yankunan kudancin jihar Taraba. Zargin da bangaren ta shekwatar nan sojin ke ma musantawa, amma tare da shekwatan tsaron Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun babban jami'in kula da harkokin yara labarai na shekwatar tsaron Major General John Enenche ta musanta zargin da al'umman Tibin ke yi. Major General Enenche ya ce ai sojoji na da kwarewa, don haka bai kamata shugabannin al'umman Tibin suke zargin sojoji da wuce gona da iri ba, amma kuma ya ba da tabbacin cewa rundunar sojin ma za ta binciki wannan zargi. Tun farko ma a wani taron manema labarai da haɗakar ƙungiyar al'umman Tibi ta Najeriya ta kira, shugabannin al'umman Tibi sun koka da zargin cewa a wani samame da sojojin suka kai a wasu sassan kudancin jihar Taraba an fa wuce makaɗi da rawa tare kuma da cin zarafin iyalansu. Chief Goodman Dahida da ke zama shugaban ƙungiyar al'umman Tibi ya zargi sojoji da wuce gona da iri a wani farmakin da suka kai a ranar 29 ga watan jiya na Yuni a ƙauyukan Sejuku da kuma Akinde da ke cikin ƙaramar hukumar Donga.
Sojoji sun shiga ran Monday da ya wuce, na sun shiga wani gida mu kawai mai suna Chejuku, suka fara harba mutane, suka kashe mutane guda hudu a wajen, aka kashe yara wanda suna shekara takwas, shekara tara guda biyu. Mutane nan kuma sun je asibiti suna dawa, suka sadu da shi ba su san cewa gidansu ana attacking ba, so da sun shiga kawai aka harba su, suka mutu. So daga baya defense headquarters suka yi press briefing cewa mutane su sun zo operation wise to suka zo Donga local government Taraba state suka kashe bandits na tibabaya wajen. Mu da muke zama mutane mu suna aikin gwanaki a koyuka mu sine mu zama bandits, so mu muna kuka da government in Taraya, the international community.
Batun yau ba ake zargin jami'an tsaro da wuce makaɗi da rawa, batun da Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safar Group wanda kuma Haila yau ke ma cikin wakilan sa ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty a Najeriya ke ma kira da gudanar da bincike.
Mu yanda wannan labari ya zo mana na game da abinda ake zargin sojoji da shi bangaren zuwa kashe wuta ko kuma kashe rikicin da yake faruwa na abin da ya shafi mutanen ciki a jihar Taraba, ina kallon cewa dama cin an dade ana zargin su akan haka din na cin mutuncin al'umma da kuma keta ma dan adam wanda dokar kasa ta bashi. Saboda haka mu anan muna kallon cewa ya kamata rundunar sojoji ta kasa dauki kyakkyawan mataki kuma ta yi kuma bincike akan abin da Tibi waɗanda suke jihar Taraba suke zargin su sojojin da aka kai domin su tabbatar da tsaron lafiyar mutane da kuma dukiyoyinsu. Sun daɗe suna irin wannan, idan ka kalli abin da ya faru da su ƴan Shi'a, shi ma wannan duk wani abu ne wanda yake muna yin misali da shi, har kuma ya kai ga an kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba. To kaga duk wannan wani abu ne wanda muna kallon keta haƙƙin bil'adama ne.
Ko ma da menene in yi magana da yakan ce wai kowa ya da kyau zai ga da kyau. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka a Abuja. Kamin mu ci gaba a shakata da wannan. Madalla Aisha Ma'azu shigo da shirin yanayi da muhalli. Yanayi, 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 sauyi, yanayi, sauyi,
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da hanci. Barkanku da jumurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu kawo muku ci gaban tattaunawar mu da Professor Aliyu Jauro game da abin da masana ke harsashen zai biyo bayan kullun coronavirus da matakan da ya kamata al'umma su dauka domin takaita matsalar gurbacewar yanayi.
Da zaran an dawo daga wannan kulle a irin hali namu na yan adam, duk abin da dama mu yi ba za mu ce bari mu yi kokari mu in kamfanoni ne. Za su ce bari su yi kokari su yi ayyuka sosai su ci riba abin da ba su ci ba da. To in muka koma wannan yanayi, to wannan inganci da muka samu na muhallin zai tafi. Muhallin za a kara cutar da shi. Don akwai tauraron dan adam da ya ɗauki hotuna na samaniya na ƙasashe lokacin wannan lockdown ya nuna cewa an samu canji sosai na iskan ya yi kyau. Amma yanzu nan a haka akwai waɗansu ƙasashen wanda an samu iskan ya sake komawa kamar yadda yake da saboda an fara buɗewa an fara wasu ayyuka. Akwai dokoki da muka zayyana domin mu kare muhalli, dokoki ne da suka shafi iska, ruwa, ƙasa da kuma ma'aikatu masu ayyuka da zai iya shafar muhalli. Kamar ma'aikatu masu harhaɗa sinadarai a magunguna, su wa'annan ba sa cire gurbataccen iska mai yawa wanda zai iya jawo ita muhalli da cutu. Saboda da motocin hawa da babura da kuma janareta suna cire gurbataccen iska wanda a cikinsa akwai carbon dioxide.
Farfesa, me ya kamata mutane su yi don takaita gurbacewar yanayi musamman ma bayan wannan annobar coronavirus kasancewar bayanan masana ya nuna cewa yanayi ya inganta?
To ciki abinda ya kamata jama'a su yi shine a koma aiki da wasu makamashi banda na petrol. Cikin wa'annan wanda ake kira alternative sources of energy akwai su hasken rana da kuma aiki da ruwa, wato wajen samar da lantarki ko kuma yin wani aiki mai amfani da petrol.
To ka taɓo batun circular economy wani tanadi gwamnati ta yi wanda zai ƙarfafawa masu wannan harkar gwiwa?
Kwarai da gaske aikin bola jari aiki ne mai kyau. Cikin dokoki da na faɗa baya wanda muke da su wanda an yi su don a kare muhalli, akwai dokoki sun kai guda tara wanda ya shafi ma'aikatu kala-kala masu haɗe-haɗe masu gere-gere. To a cikin dokokin nan akwai abin da muke kira polluter pays principle, wato duk wanda ya gurɓata muhalli shi zai ɗauki haƙƙin biya a gyara wannan muhalli. To shi wannan shi ma shi ne aiki ne kamar na bola jari. Sannan akwai abin da muke kira extended producer responsibility, wato duk wanda ya abu tun farko ya ƙirƙiro abu to haƙƙi ne a kansa ya lura da ƙarshen rayuwar abun nan. Saboda kamar yanzu aiki da muke da su hanshak da sauransu da rediyo da in ya tsufa a jefar ya cutar da muhalli, to tun farko ma wanda ya kirkoro shi zai zama yana da haƙƙi in abun nan ya tsufa ya ɗauke shi ya ji mai da shi kamfani yadda za a sake wargaza shi ya amfani da shi ya ishkin gabe shi cutar da muhalli ba, sannan kuma ya samar da aikin yi wa jama'a. To akwai tsari da gwamnati ta fitar da su don taimakawa jama'a. Misali na amfani da untun shinkafa su cikar rake a yi abin da ake kira briquette. Briquette din nan kamar ɗan ƙaramin bulok ne wanda in aka maga wannan injin za a samar da shi. To maimakon a yi amfani da itace wajen yin tuwo inda sai amfani da shi. To briquette din nan ya fi ƙonewa da kyau ya ba da zafi wanda zai girki cikin sauƙi. To ya zai taimaka wa mata tun ba mutanen ƙauye ba. Saboda itace yana cire hayaƙi da yawa, yakan cutar, yakan jawo ciwon ido da sauransu. To kin ga ya samar da aikin yi da sauransu. To cikin abunda gwamnati take yi shine taimakawa masu shiga irin wannan ayyuka. To akwai kuɗi musamman da aka ware saboda bawa irin wannan masu irin wannan kasuwanci da ma'aikatu taimako ta wajen basu bashi wanda ake kira green bonds. So in mutum ya ciccika ka'idodi ya nema gwamnati takan taimaka. To cikin kuma wannan circular economy a matsayinmu na ma'aikata masu lura da haƙƙin muhalli akwai ma'aikatu wanda mun zazzauna da su mun yi maganganu kamar ma'aikatu da suke aikin yin abinci da ruwan sha. To mun zauna da su har sun yi ƙungiyarsu, wanda ƙungiyar nan zai fitar tsari yadda shi baban bola aikinsa zai daraja. Duk abin da ya ɗauka za a karɓa a sayar da daraja, sannan za a samu kamfani wanda za su karɓi wannan bolan su juya shi ya koma hanya abu mai amfani wanda jama'a da yawa za su mora. To banda na kamfanonin abinci da abin sha, akwai kamfanonin masu na'urori, su wayan hatsalula, su rediyo, su talabijin, su haɗu. Mun zauna da su sun haɗa ƙungiyarsu, wanda wannan ƙungiyar suna da su za su lura da collectors, wato baban bola mai za ya karɓo sharan, da kuma recyclers, wato wanda za su karɓi sharan su sarrafa shi ya zama abu mai amfani. Haka kuma masu batir su ma sun yi nasu, saboda in aka duba batir mota mutane suna karɓansa suna fasawa yadda suke so su cire dalma. To dalman nan yana cutar da mutane kuma yana cutar da ita muhalli. Aka fidda tsari yadda za a koyarwa mutane yadda za su yi wannan abun ba tare da sun cutar da kansu ba, to za su samu moriyar kwarai da gaske.
Tamar sauraro, a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. A madadin lokacin abokan aiki na musamman ma Professor Aliyu Joro da Julie Leathers Gresham, wacce ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Masu sauraro, yanzu lokaci ne na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sakin Amurka wanda gwamnatocin kasashen waje ke rike da su ba tare da sun aikata wani laifi ba, kuma ba da san ransu ba, abu ne mai matukar muhimmanci ga Amurka. Ya zuwa yanzu sama da mutum 40 da ake garkuwa da su da kuma waɗanda ake tsare da su sun dawo gida tun bayan da shugaba Donald Trump ya karɓi mulki. A watan Yuni, Amurkawa sun yi murnar sakin tsohon sojan ruwan ƙasar Michael White daga hannun Iran. An tsare Mr. White ne ba tare da yayi wani laifi ba har na tsawon shekara biyu. Amurka ta yi nasarar kubutar da shi ta hanyar tattaunawa tare da taimakon gwamnatin Switzerland. Cikin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin bangarorin, an janye tuhumar da ake yi wa Majid Tahiri, wani likitan kula da fata da ke jihar Florida, wanda ya karya takunkumin da Amurka ta saka wa Iran. Yayin wani taron manema labarai, wakilin Amurka na musamman kan harkokin Iran, Brian Hook, ya ce irin wannan nasarar da aka samu ta hanyar amfani da diplomasiya na nuni da cewa Amurka da Iran za su iya daidaita tsakaninsu tare da cimma manufofinsu. Ba shakka, idan har za mu iya cimma matsaya ta hakika, hakan zai iya ba al'ummar Iran damar su cimma manufofinsu. Sun gaji da zura ido suna kallo ana barnatar dukiyar ƙasar, kamar yadda ake gani a wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma Venezuela. Wakilin Amurka Hook ya kuma nuna alfanun da sabuwar yarjejeniyar za ta kawo wa Iran, ciki har da ɗage takunkumi da kuma maido da hulɗar diplomasiya da ta kasuwanci. Hukiya kuma lura cewa ya zuwa yanzu Iran ta kyamincewa da wannan dama ta tattaunawa. A dalilin hakan, Amurka ta shimfiɗa wasu tsare-tsare guda uku kan gwamnatin ta Iran, wato saka takunkumi kan tattalin arzikin ƙasar, mai da Iran saniyar ware ta fuskar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da ƙarfin soja domin kare barazanar da Amurka ke fuskanta. Mr. Hook ya ce waɗannan tsare-tsare sun hana shugabannin Iran samun kuɗaɗen gudanar da muggan ayyukansu, kuma wannan wata dabara ce ta tursasa wa Iran ɗin domin ta dawo teburin tattaunawa. A cewar Hook, shugaban Trump ya bar ƙofar diplomasiyar a buɗe har na tsawon wasu shekaru, kuma samar da wata sabuwar yarjejeniyar za ta amfani Amurka da al'ummar Iran, saboda ƙofar za ta ci gaba da zama a buɗe. Sharhin kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya.